أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تايش درسي نستندد آية أتكين كراتمنا العزية أيو زي زمانتو da yake nan ko biyu biyu ga watan Jumada Tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wanda ta yi daidai da 21 ga watan hudu na shekara ta 2012 ta lissafin miladiya muna cikin fasali dai fasali akan sunnoni salloli na sunna wanda mun gama wanda wato fasali da yace na salatu duha fasalin sallar walaha sannan muka bi shi da sauran sunnoni zamu tashi inda malam yake cewa wasajdatu tilawati lilqari'i wa qasidi listima'i wato daga cikin abubuwa waɗanda suke mustahabbai dan yana kawo abubuwa da suke mustahabbai ne salloli waɗanda suke mustahabbai sai ya biyar da su da kuma hukuncin sujadar karatun alqur'ani ita ce ya kira sajdatu tilawa wato sajadar da ake yi saboda tilawa dan idafar abu zuwa ga sababin sa sujadar da ake yi saboda tilawa waɗansu malamai sukan kira shi sujudul qur'an sajadar da ake yi saboda alqur'ani ma'ana saboda karatun alqur'ani duk dai ma'anarsa ce ko kace sujudut tilawa ko kace sujudul qur'an duk ma'anarsu daya shine sujadar da ake yi in ana karatun alqur'ani to ita ma lil qari'i wa qasidi listima'i ga me karatun da kuma me nufin sauraron karatun wato ba mai jin karatun ba mai nufin sauraron karatun akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci mai jin karatu kana zaune kana karatunka wani ma yana tilawarsa ko kana zaune kuna magana wani kuma yana karatun alqur'ani kana ji amma baka zauna ka saurari karatunsa ba mai sauraron karatun alqur'ani ko shine wanda yana kaje ka zauna wajen mai karatun alqur'ani ka ji shi yana tilawa kamar alal misali wajen karatun musabaka kaga duk wanda suka zauna wajen musabaka suna sauraron karatun ne ko kuma wajen malami da mai karantar da shi ko kuma za a fara taro na musulunci sai a ce a bude da karatun alqur'ani duk wannan babu laifi domin karatun alqur'ani yayin da aka taro yana daga cikin ambaton Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutane da suka taro a wani waje ba su ambaci Allah ba su lissafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan zaman sai ya zamanto musu da na sani ranar alkiyama to haka yin karatun alqur'ani a cikin irin wannan taro yana da ma'ana to irin wannan aka ce za a bude taro da karatun alqur'ani mai karatu din da duk wanda suke wajen wannan taron masu sauraron karatu dan sun zo wajen taron ne su saurari abinda ake a taron saboda haka an fara da karatun alqur'ani hukuncin masu zama dan su saurari karatun alqur'ani din ne to idan aka to sujadar tilawa mustahabbi ce gare su saboda haka nan muna da kenan jinsin mutane guda uku mai karatun alqur'ani wanda ya karanta ayar sujada wannan mustahabbi ne ya sujada wanda ya zauna dan ya saurari karatun mai wannan karatun alqur'ani idan aka karanta ayar sujada shi ma mai karatun yayi sujada to shi ma mai sauraron sunna ne yayi sujada na'am akwai mustami' ne sannan wanda yake jin karatun amma bai zauna dan ya ji karatun ba amma yana ji yana yin wani abu kuma yana jin karatun to shi wannan a haƙƙinsa ba mustahabbi bane ya sujada dan karatun alqur'ani amma idan yayi yana da kyau amma ba kamar hukuncin wanda ya zauna dan ya saurari karatun ba to malam yace wannan sujada mustahabbi ne hukuncinta akwai da Allah wanda suke akwai mai mota Honda number Abuja HB393ABC da kuma wanda yake a kofar shigowa ana neman su gyara wato hanyar su gyara inda suka aje motar saboda masu shigowa da masu fita me kaset wanda yake da kaset ya sa kaset ana jin karatun alqur'ani sai aka zo aka karanta ayar sujada shi me kaset wanda ya sanya kaset mai wanda suke jin kaset wannan mai hukuncin su masu saura wanda suka zo ne dan su saurari karatu ko kuwa masu ji ne ba ce masa suke samu na kaset mu ji karatun alqur'ani ba kuma akwai tafsir a yanzu ina ganin zai zo za mu kai hukunci a menene bari mu fara tukun da shi hukuncin sujada tilawa menene hukuncin yin sujada domin tilawa alqur'ani malam yace mustahabbi ne wannan shine abin da jumhurin malamai suke akai mustahabbi ne ba wajibi ba sabanin waɗansu malamai da suka ce wajibi ne dalilin su wanda suka ce wajibi ne suka ce Allah ta'ala ya yabi wanda suka yi sujada alqur'ani wa idha ya yabi wanda suka yi sujada alqur'ani innal fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layl alladhi kafin surat al araf innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Allah ya yabe su kuma ya zargi wanda ba sa yi a surat al inshiqaq yace wa idha quri'a alaihim al qur'an la yasjudun in ha karanta musu al qur'ani ba sa sujada saboda haka abinda aka yabi ne yin sa aka zargi wanda baya yi me hukuncin sa a cikin shari'a a cikin malaman usulu ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu a cikin usul me hukuncin wannan ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu wajibi ne ma yumdahu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu wanda ake yaban me yin sa ake zargin wanda baya yi wannan wajibi ne sai suka ce to gashi wannan an samu an yabi masu yi an zargi wanda ba sa yi saboda haka ya zama to wajibi ga aya kuma ta gwane ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun an ce ya ce irka'u wasjudu ku yi sujada sai suka ce wannan sujada alqur'ani ne a ai sujada ake magana wancan ruku'u ne suka ce wannan umarni ne dan haka umarni yana nufi akan wajibci dan haka waɗannan dalilai kuma daga cikin dalilan suka kawo da dalili daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn mas'ud a cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm wa sajada an-nasu ma'ahu illa shaykhan kabira akhadha kaffan min at-turab fa awma'a ima'a ولقد رايته قتل كافرا يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت سجدة سنجمي a makka yayi sujada mutane suka yi sujada tare da shi sai wani tsoho mai girman shekaru sai ya dauki a sai ya cika hannunsa da turbaya yayi ishara ya ki sujada mun matsuri yace na gan shi ya mutu kafiri kaga wannan ishara ne kan cewa saboda rashin sujadan nan tasa Allah ya masa ukuba da bai shiryu yayi musulunta ba amma sauran mushrikan da suke wajen sun yi jira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ba kiyaye kan cewa wanda daga cikin su ya mutu kafiri ba amma ibnu mas'ud ya kiyaye cewa wanda ya ki yin sujada ya mutu kafiri saboda haka duk wannan ishara ne akan cewa kenan rashin sujada kaga yana kawo mummunan ƙarshe saboda haka sai suka duk wannan ai shine daga cikin dalilan wajibci din to amma mun ce mafiya yawan malamai sun ce mustahabbi ne ba wajibi bane yin sujada me dalilin su ko me suka ce akan waɗannan dalilai dalilin su shine an yi sujada an karanta ayar sujada a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai sujada ba kuma bai yi inkari ba zaid ibn thabit ya karanta suratul najm a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba ko bai masa inkari ba aka sake karfafa wannan da abin da zai ɗebe haso za a yi istinasi da shi a sake nutsuwa da shi da abin da Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin sahihi na kissar sayyidina Umar kuma Imam al-Bukhari sai ya sanya unwanin wannan babin da ya kawo hadisin man lam yara sujud al-Qur'ani farda wanda baya ganin cewa sujud al-Qur'ani farilla ne sai ya kawo hadisin sayyidina Umar sayyidina Umar akan minbari ranar Juma'a ya karanta suratul Nahl har ya kai ayar sujada sai ya soko daga kan minbari ya sujada sauran jama'a ma na masallaci suka yi sujada tare da shi da wata juma'a ta zagayo sai ya sake karanta suratul Nahl har ya tike ya zuwa ga wajen sujada kaga wanda ya nuna kan cewa khulafa'ur rashidin karatun alqur'ani sura suna karanta alqur'ani a cikin huduwa ba abin da yafi alqur'ani wa'azi amma muka sai dai mi sanamu dumin mu bar alqur'ani su ko da alqur'ani suke yin huduba da ya karanta ayat suratul Nahl ya kai wannan ayat ta sujada sai mutane suka soma shiryawa za a yi sujada sai ya ce Allah bai farlanta mana ita ba idan muka karanta ayat sujada wanda ya karanta ayat sujada yayi sujada faqad asaba yayi daidai wa man lam yasjud fala ithma alayhi wanda bai sujada ba babu laifi a kansa to kun ga wannan shine ta'rifin mustahabbi wanda yake akwai lada a cikin yin sa babu laifi a cikin barin sa to yace faqad asaba yayi daidai wato abinda aka ce ko mutum yayi daidai zai samu lada kenan amma wanda bai yi ba babu laifi a kansa to kun ga wannan shine ta'rifin mustahabbi kuma gashi an yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sujada idan da sujada wajiba ce da yin sujada wajibi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Zaid ibn Thabit kai sujada amma bai yi ba saboda haka wannan ya nuna cewar sujada yin sujada alqur'ani ba wajibi bane to yaya kuma waɗannan dalilai da malamai suka kafa hujja da su amma ayar ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khair wannan umarni ne ba yana nufin wajibcin yin sujada ta tilawa ba yana nufin wajibcin yin sallah ne dan inda haka ne sai mu ce to yin ruku'u ma wajibi ne ko ba a cikin sallah ba kamar yanda ake sujada kamar yanda aka ce indai an ce wannan ayar ta nuna wajibcin sujada alqur'ani to sai mu ce ruku'u ma za a samu masa waje da shi ma za a yi ruku'u ba tare da ana cikin sallah ba wanda yake ko ba shine ma'anar ayar ba ma'anar ayyin sallah sannan dangane da yabon waɗanda suke sujada alqur'ani babu wani abun bayani abun yin jawabi a nan domin in aka yabi waɗanda suke sujada alqur'ani yabonsu ana yabon wanda ya yi sunna ana yabon wanda ya yi wajibi saboda haka wannan ba zai zamanto hujja akan wanda suka ce sujada alqur'ani mustahabbi bane domin an yabi mai yin sujada dan haka wanda ya yi ta a fuskar wajibci ya shiga cikin yabon wanda ya yi ta a fuskar mustahabbanci ya shiga cikin yabon to sai ayat zargi aka ce wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudu ana zargin su da cewa an karanta musu alqur'ani ba sa sujada to nan wannan shine yake bukatar jawabi tunda an zargi waɗansu waɗanda ba su yi sujada ba dan haka kenan duk wanda bai sujada ba shi ma zai fada cikin zargin kenan to yawanci jawabin da malamai sukan bayar shine kan cewa an zarge su ne saboda shirkarsu balil ladina kafaru yukadhibu wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi ka kawo gaba ka tsallake fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idha ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun kaga ana maganar rashin imanin su ne fama lahum la yu'minun me yasa ne su ba sa imani wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun in ka an karanta musu alqur'ani ba sa sujada saboda haka waɗannan ana faɗan halin mushrikai ne waɗanda yake ba sa sujada saboda karatun alqur'ani su aka zarga an zarge su akan shirka da rashin sujada su ga alqur'ani saboda haka wannan ba zai zamanto wanda bai sujada ga alqur'ani ba musamman aka samu dalili daga sunna annab sallallahu alaihi wasallam zai nuna cewa ya shiga cikin zargin dan haka dai sahihin magana shine cewa sujada tilawa mustahabbi ne yin sujada tilawa mustahabbi ne ba wajibi ba istihza'i ne saboda istihza na'am to wannan sujadar lil qari ga mai karatun alqur'ani, mai karatun alqur'ani shine aka sunnata aka sharanta masa yayi sujada in yana ka in yana ka in ya karanta yayi sujada in yazo aya da take akwai karatu akwai aya daga cikin ayoyin sujada haka dalika wanda yake wanda ya nufi sauraron wannan karatun na alqur'ani dalilin cewa mai karatun alqur'ani da mai sauraro suna yin sujada shine hadisin ibnu umar cewa annabi sallallahu a cikin bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alqur'an yaqra'u as-sajda fayasjud wa nasjudu ma'ahu hatta la yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi mawdi'an li jabhatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatun alqur'ani sai ya sujada fa nasjudu ma'ahu in ya sujada sai mu sujada saboda sujadar sa kenan wanda nuna kan cewa sujadan ma saboda me yasa suka sujada dan suna sauraron karatun sa suna tare da shi yana karatu suna sauraron karatun sa hatta har wanda daga cikin mu sai ya rasa inda zai sanya goshin sa saboda izdihami saboda yawan su da kowa yana kokarin ya samu wajen da zai sujada dan yawan su saboda yanda suke zama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karantar da su in yana wa'azi ko in yana khutba ko in yana karantar da alqur'ani saboda kusantar juna da suke har sai ya zamanto mutum ma bai samu inda zai sanya goshin sa ba wanda yake nuna yawan su da kuma yanda duk gabaki ɗayan su suke yin wannan sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda wannan shine ya nuna kan cewa mai ji mai zama dan ya ji karatun alqur'ani zai sujada tare da shi amma wanda idan mai sauraron alqur'ani yana zauna yana jin karatun alqur'ani sai mai karatun alqur'anin bai sujada ba to shi zai yi sujada qaulan ga malamai an roce daga maliki ce zai sauran malamai suka ce ba zai yi ba dalilin su shine hadisin zaid ibn thabit a cikin sahih muslim ya kara yana karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraro bai yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba akwai hadith da'if ne amma da ake ruwaitowa cewa wani ya karanta alqur'ani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada tare da shi sai wani shi ma ya karanta wannan ayar bai yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada ba sai ce ya rasulullah na karanta aya kai sujada tare da ni ya karanta aya kai sujada tare da shi ni kuma na karanta ba kai sujada tare da ni ba yace kai ne kai ne mai karatun mu in kai sujada sai mu sujada tare da kai in ba kai ba ba za mu sujada tare da kai ba amma wannan hadisin da'ifi ne a cikin sunan al-bayhaqi hadisi sahihi shi na zaid ibn thabit cewa ya karanta suratul najmi bai yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai sujada tare da shi ba dan haka daga nan malamai suka dauka kan cewa idan mutum yana sauraron karatun alqur'ani idan mai karatun alqur'anin bai yi sujada ba shi ma ba zai yi ba to idan kuma yayi fa in yayi babu laifi idan yayi babu laifi tunda rashin yi din ba wai hana shi akai ba amma dai al'adab ladabin da aka koyar shi ne in yana sauraro in yayi sujada shi ma ya sujada tare da shi saboda ba a son a wuce gaban shugaba la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kama alal misali in a cikin sallah ne wannan hakikatan kan mutum ba zai ba yanzu kana sallah a bayan liman sai liman ya karanta idza sama'un shaqqat ya karanta wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudu sai wuce bai yi sujada ba sai kace sai kai kuma sai kai sujada yanzu ya dace haka bai dace ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala takhtalifu alayhi kada ku saba ma liman to a cikin sallah wannan qaulan wahidan in bai yi sujada ba ba za ka yi ba amma a wajen sallah shine akai sabani shine akai sabani kuma abin da yake mafi kyau shine kada kai sujada din tunda yayin da ka zauna kana sauraron karatun alqur'ani kamar ya zama to limamin kai kamar ka kaddamar da shi zaman da kai saboda wannan ibadar da yake yi saboda haka idan bai yi sujada ba kai ka zo kai sujada ka wuce shi wato ka sha gaban sa kenan ka sha gaban sa wanda yake kuma bai dace ba tunda shine shugaba yayin da ya zama to ya lazumci shine yana karatun alqur'ani in kana alqari'u salihan lil imama idan ya zama to amma shi ma nan akwai kaidi akwai sharadin wanda mai karatun da ake sujada da karatunsa da ake sujada tilawa da karatun da yin da sujada sa ta tilawa ya kawo sharuɗan ga su a haka na farko yace in kana alqari'u salihan lil imama idan mai karatun ya zamanto ya cancanci limancin sallah limancin sallah sa ta in ya in wanda yake za ya limancin sa a sallah ya inganta to sai ya bayyana mana wanne ne limancin sa a sallah yake inganta yace bi an kana zakaran ya zamanto namiji saboda kan ka zauna kana sauraron karatun mace sai su tilawa in ta sujada ba za ka yi tilawa ba za ka yi jira da tilawar ta ba shine maqsudin malam ana baligan ya zamanto kuma baligi saboda kan in yaro ne ya karatun alqur'ani ya karanta ayar sujada ya sujada shi ma ba za ka yi sujada da sujadar sa ba mutawaddian kuma mai yana da alwala ba wanda ba shi da alwala ba wato shine wanda yake qira'a ta ibada ba wanda kawai yake qira'a ta karanta ta koyarwa ba ko kuma qira'a ta wato wasa haddarsa ta tishin hadda ghayra qasid istima'a ghayra qasid isma'a an-nas husna qira'atihi ba wanda yake nufin ya ji yadda mutane wato kyawun karatun sa ba ba wanda yake so ya ji yace mutane ba ba san cewa na iya muryar sudais ba ya kamata su san cewa fa na iya muryar sudais da shurain sai ya zauna ya rera musu kaga wannan babu ikhlasi a cikin karatun sa babu ikhlasi to wanda yake ana nufin wanda yake karatun dan tsoron Allah dan ibada shine wanda in yi jira zaka ji tilawar sa saboda haka yanzu ko da ke barne shi to waɗannan gaskiya waɗannan kaidoji da ya kawo waɗannan koyi da ya kawo suna buƙatar dalili suna buƙatar dalili dan a kayyade saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka rubuta daga gare shi sahabbai suna sujada da qira'arsa da sujadarsa kuma yayi itlaqi haka zalika aka ruwaito su sayyidina Umar shi ma da ya sujada mutane suka yi sujada to shin dalilin sujadar su shine sifar limanci na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko sifar qira'a sifar ta cewa qari'i ne ko ko sifar ta limanci anan usul yake zuwa anan maqasid ash-shari'a yake zuwa kun san na gaya muku cewa daiwa malamai suna wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yayi sai a duba a wani matsayi yayi wannan abin akwai abinda annabi sallallahu akwai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayar a matsayin sa na shugaba saboda haka zai zamanto tamkar hukuncin bin umarnin shugaba ne akwai umarni da zai bayar a matsayin sa na mai bada shawara wanda zai zamanto wannan umarnin ba zai zamanto wajibi a bishi ba kamar yadda na kawo muku misalin kisar Barira a amirun anta ya rasulullah am shafi' umarni na kake yi ko ko neman alfarma kake yace neman alfarma nake yace to fala hajata li fi ba inda bukata gare shi kaga sai bace bi umarni tunda sai san cewa wannan ba umarni ne na wajibci ka bi ba to dan haka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan ne ya daya daga cikin dalilin da malamai suke sabawa wajen fahimtar su ga nusus da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fahimci cewa ai sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta limanci ita ce ta sanya da ya sujada sauran sahabbai su ma suka yi sujada dan haka duk wanda yake da wannan sifa ta limanci idan ya karanta alqur'ani ya karanta ayar sujada to shine ake sujada ga sujadar sa wanda kuma yake ganin a wannan mutlakin sifar sa ta mai karatun alqur'ani ne mai karatun alqur'ani saboda haka wannan sai ya hada dukkan nau'in mai karatun alqur'ani ko babba ko yaro ko mace ko namiji to anan da wace sifa ake koyi da sujada annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sujada da tilawar sa yayin da aka ji shi yana karatun alqur'ani ta karatu me dalili Zaid ibn Thabit ahsan hadisin Zaid yayi karatun sujada a gaftare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi da sujada kuma shi a matsayinsa ba matsayin liman bane duk da yake ba yaro bane sai da yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai hijira tare da shi ba wanda mafhumin sa yake nuna cewa da yayi sujada annabi sallallahu alaihi wasallam zai sujada tare da shi saboda haka sifa da take sanya mai tsoraran karatun alqur'ani yake sujada ga sujadan mai karatun shine sifar qira'a ba sifar limanci ba dan haka ta wannan janibin sai kaga kan cewa abinda mallan ya tafi akai ta wannan janibin yana da rauni dan haka mutlakan indai ka zauna kana karatun alqur'ani kana jin karatun alqur'ani wanda yake karatun alqur'anin nan yayi sujadar tilawa to kai ma kai sujada kai ma kai sujada in bai yi ba kuwa shikenan ba sai kai ba in bai yi ba ba sai kai ba tunda dama al'adab din da aka koyar shine in ba in bishi bai yi ba bai kada kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da Zaid ibn Thabit da kuma saboda kada ka sha gaban wato wanda yake shine sahibul amri mabucin al'amari yayin da ya zama take karatun alqur'ani to al'amarin nasa ne al'amarin a hannun sa yake kai mabiyi ne saboda haka idan kada ka wuce gaban kada mabiyi ya wuce gaban wanda yake bi wannan sunan wannan ladan koyarwa ce ta addini saboda haka wannan abin da mallan ya ambata a nan wajen akwai rauni ta wannan janibin dan haka al'aula wato abin da yake mafi rinjaye shine duk wanda ka zauna kake jin karatun alqur'anin sa sawa'un namiji ne ko mace babba ne ko yaro yana karatu da nufin ya kawo tilawa kyakkyawa a ji dadin muryarsa ko ba da nufin wannan ba yayin da ya sujada ai ya zama to ibada saboda haka in yau nan ibada kai mata wannan shine aula domin in ba haka ba ma in aka bude wannan kofar sai a kofar bude kofar fitina a ce a ani ba na sujada in wani yana karatu duk sujadar sa da zai ba zan yi ba mutumin da yake duk karatun nasa dan a ce shi Abdul Basit ne kaga shikenan sai a so mutuhumar niyyar mutane sai a so mutuhumar niyyar mutane za mu zo wannan ya tasta'jil ya shekh وعدة السجدات التي يسجد لها 11 سجدة عدد سجدة سجد عدد سجدة wadanda ake yin sujada a wajen a domin su sujada 11 ce وهي ما عدا التي في النجم والانشقاق والقمر والقلم وثانية الحج sune dukkan sujudodin da suke cikin alqur'ani banda wanda take a suratul najmi da suratul inshiqaq idha samaa'un shaqqat da suratul qalam iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq wa thaniyatul hajj da sujada ta biyu ta suratul hajj jumlar ayoyi na sujada da suka zo a cikin alqur'ani guda 15 ne a cikin mazhabobin nan waɗanda suka tafi akan cewar ana yin sujada a cikin su gabaki daya shine riwaya a mazhabar Imam Ahmad mazhabar Imam Abu Hanifa suka tafi akan guda 14 mazhabar Imam Shafi'i suka tafi akan guda 13 mazhabar Malik suka tafi akan guda 11 guda 15 din ne sune na farko ta suratul A'raf إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ده سورة الرعد وده سكي بنسو سيتا سورة الرعد ولله يزيد ما في السماوات ومن في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سيتا سورة النحل سورة النحل هاو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يزيد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في سورة النحل ستة سورة الإسراء في سورة الإسراء سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين أوتوا العلم من قبل يخرون إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سنة سورة مريم سوره مريم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا سنن سيت سوره الفرقان سيت سوره الفرقان اكو سوره الحج احسنت من صلكي ت سوره الحج الم تر ان الله يسجد له ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كو هكا هكا فرقوا ايه يكي ت سوره الحج sannan aya ta suratul hajj tana da ayoyi guda biyu sannan ta karshen suratul hajj ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun bakwai kenan sai ta al-furqan sai ta al-furqan ya ta al-furqan take qalu wa man rahmanu an nazul lima ta'muruna wa zadahum nufura وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنزل ما تأمرنا وزادهم نفورا سيكون متى سورة النمل سورة النمل نكسر هدوكو الله يزول لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم ما تخفون وما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سنن سورة السجدة سورة السجدة قومك ينكو ya ta suratul sajda innama yu'minu bi ayatina alladhina idha tutla alayhim yakhru ah waradi ta ah mana iswai suratul sajda innama yu'minu bi ayatina alladhina idha to suratul sajda kun dai santa ku duba mana a cikin alqur'ani kafin a karasa bayan sajda sai suratul sad sai suratul sad wa kharra raki'an wa anab a cikin kissar a cikin kissar annabi Dawud wa kharra raki'an wa anab sannan sai hamim sajda shi ne ita ce ta suratul fussilat ta suratul fussilat لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون في سورة النجم سورة النجم عشان سورة فاسجدوا لله واعبدوا سيكون سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سيكون سورة القلم واسجد واقترب كنغان سجدا غوما شابيا guda goma sha biyar su ne ambatonsu ya zo a cikin sujada su ne ambatonsu ya zo a cikin alqurani waɗansu hadisan ba su inganta ba amma dai waɗannan su ne waɗanda alqurra'u suka ambaci ana sujada a ciki sai kuma fuqaha'u suka yi sabani tsakaninsu malik yace ba a sujada a cikin almufassal gabaki daya almufassal shine tun daga suratul qaf har zuwa ƙarshen alqurani saboda haka sujada suratul najm da inshiqaq da ikra dubba a sujada a wajen malik dalilinsa shine cewa al-fustrat ana yawan karanta ta a cikin sallah inda ana sujada da za a gani a nafsal da za a gani a cikin a Madina za a ga ana ta yin sujada kuma ana yawan karanta waɗannan ayoyi to amma wannan dalili ba shi da kwari shi yasa ibn al-arabi al-qadi ibn al-arabi yake cewa القرآن والسنة سنون أنا سجدة أوتنا دان هكا شيء أنا سجدة تو أما دان قدن في سن دان قدن كذا دان قدن جفاء متانية شيء سي إن ينا سل إن يلي منشي سي يكرن إذا السماء انشقت دان إن يكرن تا بي سجدة بي أصاب السنة أفهم تسا إن يكرن تا يي سجدة دا أشي أصاب أما مالكو يا أصاب أما مرحبا سي أي مسا شاء أكي سبو دا جاهلشي saboda haka yace in yana karatun a gida sai ya karanta ta amma a masallaci baya karanta surar take akwai baya karanta idan sama'un shaqqat to ibn al-arabi dalilin sa shine yace abu hadisin abi huraira a cikin bukhari cewa abu huraira ya karanta idan sama'un shaqqat a sallar isha sai sujada sai aka yi masa magana wanda ya nuna cewa kenan akwai amal ya nuna cewa ba a sujada dan in ba dan haka ba za a yi masa inkari ba aka ce yaya haka kai sujada wataƙila kuma wannan abin Imam Malik ya dogara ga kai tunda a Madina ne Abu Huraira yayi gwamna a Madina lokacin da yake limancin sallah yayi ma Banu Umayya gwamna a Madina yake kuma limancin sallah saboda haka da ya karanta aka yi masa inkari la'alla kenan ya nuna kan cewa wanda suka yi inkari su suna kan akan fa'a sujada wanda yake kuma shine madogarar Imam Malik da aka yi ma Abu Huraira inkari sai ya ce laqad sallaitu laqad sajadtu biha خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ناي سجدة دئت باين أبو القاسم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كنا أو ترواية حديث يتي ياي صلى باين النبي صلى الله عليه وسلم سيكرن إذا السماء انشقت ياي سجدة مكي سجدة تردش تتيا يا زاء سنشي وأسلر فرلاني أي أسلر دعك بينا كراتوني سبود عندي كراتون dan ba zai yi ba kawai kana sallah bayan liman a ga kawai kai kamar mutun ya karanta an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul sajida a sallar azhar wata ran dan yakan jiyar da mutane aya daya sai aka ruwaito cewa wanda ruwaito wannan hadisin ya kiyaye cewa suratul sajida annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a raka'a farko amma kaga kafan da yi sujada a cikin wannan sallar ya aka san suratul sajida ya karanta ya jiyar da su aya daya kaga ya karanta ta amma bai yi sujada ba dan in kana karatu a asirce liman yana karatu a asirce ya sujada ba subhanallahi sai ya masa ba sai ce ya manta da rukuyi ba sai ya masa subhanallahi idan yaki kuma yaki dagowa wadansu sai su dage su aya ba za su bi shi ba sai ce kuma an ga ya dago ya ce Allahu akbar bai ce sami Allahu liman hamida ba sai a gane sai a gane to ashe haka ne sai a bi shi a ci gaba to rashin fikihu ne ga liman ya karanta qur'ani ya karanta ayar da take da sujada a cikin sallah da ake asirta karatu sannan kuma ya sujada ta tilawa wannan rashin fikihu dan zai ruda mutane to kuma kaga gashi akwai sunna sahiha da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surar da take akwai ayar sujada bai yi sujada a ciki ba saboda sallah azhar ne da ake asirta karatu to a shahide mu dawo ga wannan matsala ta sujada a cikin mufassal dalilin cewa ana sujada a cikin mufassal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi kuma yayi sujada Abu Huraira ma ya sujada a ciki tare da shi akwai hadisi da imam da suke dogara da shi a mazhaban Malik cewa bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada a cikin mufassal ba amma hadisin bai inganta ba kuma ɗaya daga cikin dalilan rashin ingancin sa shine wannan hadisin na Abu Huraira. Abu Huraira in har ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surat ya karanta idza sama'un shaqqat wanda a cikin mufassal take kuma yayi sujada shi ma yayi sujada tare da shi. Wannan yaushe Abu Huraira yazo ya musulunta har yayi sujada tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A Madina ne ko bayan hijira ne ko kafin hijira? Bayan hijira. Dan Abu Huraira bai musulunta ba sai a shekara ta 7 bayan hijira. Saboda haka tab'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada tilawa a cikin idza sama'un shaqqat bayan hijira saboda haka ya rusa wancan hadisin da ake kafa hujja da shi haka zalika hadisin zaid ibn thabit a cikin sahih muslim cewa ya karanta wan najmi ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi bai yi sujada ba shi ma kuma bai yi sujada ba me sha wannan ba zai zama to hujja ga malikiya ba cewa ba a sujada a idza sama'un shaqqat a cikin al mufassal ba zai zamanto hujja ba malamai sun ce wannan ba hujja bane ga mazhaban Maliku anan saboda rashin sujadarsa a ciki rashin sujadarsa shine kan cewa bai yi sujada ba da yake karatu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan rashin wajibcin yinta shi yasa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba amma ba wai dan ba a sujada a cikin mufassal ba to sannan kuma a cikin suratul hajji imam malik baya ganin sujada a cikin aya ta biyu ta suratul hajji ta karshe ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ban san hujjan mazhaban maliku ba akan wannan ban san hujjan ba amma zan ƙara bincikawa in ga dalilin su akan rashin sujada a wannan ayar duk da yake hadisin da yazo akan sujada a cikin waɗannan ayoyi guda biyu hadisin abdullahi ibn amr bin al-as akwai magana akan ingancin sa wajen malamai amma a wajen qurra'u a wajen malaman qira'ar alqur'ani da suka kiyaye sujud sajdodin alqur'ani sun sanya sujadan nan guda biyu sun sanya suratul hajji fita da sujada guda biyu. Hadisin shine kan cewar an fifita suratul hajji da sajdataini na alqur'ani, wannan hadisin da'if ne. To Imam Shafi'i ya tafi akan sujada guda 13 ce, ba a sujada a cikin suratul sad, ba a sujada a aya ta biyu ta suratul hajji, saboda ka sauran 13 kenan. Imam Abu Hanifa ana yin sujada a cikin dukkanin guda 15 din banda ta biyun suratul hajji, shi ma bai yadda ba a yi a ta biyun suratul hajji. Na'am, sai kawai guda ɗayan ta farko. Shi kuma Imam Ahmad riwaya biyu ce take da shi, riwaya ɗaya cewa a guda 15 din ana yi, wanda yake wannan shi ne aula, dukkanin su ka yi sujada ka huta, saboda ka ce ba za ka yi a wannan ba za ka yi a wannan ba, in ya tabbata akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a ciki, yi din shi ne yafi, musamman rashin yi din dalilan za ka kan cewa ba su da ƙarfi. Riwaya ta biyu a matsabar Ahmad shi ne cewa suratul sad, saboda hadisin Ibn Abbas, sad laysat min azaimis sujud, sujadar sad ba ta cikin sujadar da ake ma'azama a cikin yinsu, ma'ana wato ba in ka bar yin sujada a wajen babu komai. Waɗansu kuma suke cewa innama hiya shukru nabi, sujadar godiya ce ta wani annabi, ta annabi Dawud da Allah ya karbi tubansa, ya yi sujada domin godiya. To amma sai Ibn Abbas a cikin ƙarashin hadisin Al-Bukhari yace wala qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada a ciki. To tunda ku ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a ciki, duk da asalin ta godiya ce ta annabi Dawud, mu kuma za mu yi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya sujada. Dan haka abinda yake adadin sujada da ake yi guda 15 din nan sune adadin sujudodi da ake yi. To sai waɗansu ƙarin hukunce wanda nan malam bai ambace su ba, amma sukan ambace su a wajen sha'anin hukuncin sujudu tilawa. Na farko shine shin sujudar tilawa ana bata hukuncin sallah wajen sharuɗai ko ba a bata hukuncin sallah? Ma'ana in za ka yi sujudar tilawa sai kana da alwala, sai ka suturta al'aura, kuma sai ka fuskanci alƙibla, ko ba sai ka yi ba? Mafiya yawan malamai a dukkan mazahib ɗin nan sun tafi akan cewa sujadar tilawa hukuncinta hukuncin sallah ne wajen sharuɗai, don haka sai ka yi alwala. In baka da alwala ba za ka yi sujadar ba, don har Maliku yake cewa in baka da alwala in kana tilawa ka tsallake wajen da sujadar take, ba wai ka tsallake ayar ba, sai ka tsallake wajen da aka ambaci sujadar. Wannan shine waɗansu kuma malamai suka ce ka karanta, tunda ana karanta ayar, ana karanta sujadar ba a yi ba, ba a ce in mutum ba zai yi sujadar ba kada ya karanta ayar ba, kamar Zaid ibn Thabit ya karanta ta amma bai yi sujadar ba. Saboda haka in baka da alwala, maimakon ka tsallake daga baya ka zo kana ganin ka yi tilawa alqur'ani baka cika ba, yanzu mai yin sauka, wani lokaci ya zo yana yin tilawa ba shi da alwala, ya ga bai yi sujadar ba, ya tsallake wannan ayar ko juz'in aya ce ya tsallake, in yayi sauka zai rinka ji a zuciyarsa kamar saukon nan ba ta yi ba, dan bai karanta alqur'ani daidai ba. Musamman irin su Imam Ahmad da suke cewa a lokacin sallar Ramadan, qiyam Ramadan, yayin da masu karatu na alqur'ani ke sauke alqur'ani, a samu waɗansu wanda za su rinka kiyaye ayoyin da aka tsallake a cikin hatamar da ake na tilawa. In aka gama duk ran da aka yi sai a tattara su a ba mal imam, sai a samu lokaci duk sai ya karanta waɗannan ayoyin, dan dai ya zamanto an tabbatar an karanta alqur'anin baki daya. Wannan riwaya ce abin nan fatwa ce ta Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi. Saboda haka idan mutum yana kira'a aka ce masa in baka da alwala ka tsallake wajen da ake sujada, zai rinka jin a cikin zuciyarsa kamar dai bai yi tilawan nan, bai yi saukan nan cikakkiya ba. Dan haka al'aula ko ba za ka yi tilawa ba za ka yi sujada ba, ka karanta ta, saboda kana da mustanad, kana da madogara cewa an karanta ayar sujada ba a yi tilawa ba a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi inkari ba, ya fi bisa ka ƙi karatun ka ƙi yin sujada, ai ka tsallake karatun kuma ka ƙi yin sujada. Amma wannan haka aka ruwaito a cikin mudawwana daga Malik rahmatullahi alayhi. Saboda haka mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sai kana da alwala za ka yi sujadar tilawa, kuma sai ka fuskanci alqibla, saboda sharaɗin ta sharaɗin sallah ne, kuma sai ka suturta al'aura. Don haka idan kana karatun alqur'ani ko mace, musamman wannan yana yawan faruwa ga mata, mace tana zauna a gida tana zauna ko fa tana babu aka tana karatun alqur'anin ta ya halatta ya halatta kada mu giggiza kai ya halatta kai na tilawa alqur'ani ba sallah bace zaki ya karanta alqur'ani tana zauna a gida ba dan kwali da sauransu to da suratul sajda inna ma yu'minu bi ayatin alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun na'am jazakallahu khairan to idan ta idan tana tilawa bata sitirce al'aurar ta ba ko kuma ta rufe kanta amma babu mayafi a cikin ta daga ita sai zaninta da riga za ta iya tilawa ai za ta iya sujada tilawa jamhurin malamai suka ce a'a sai ta rufe al'aurar ta sai ta dauko mayafin ta kamar za ta yi sallah sannan ta yi sujada saboda sujada tana daukan hukuncin sallah sujada tana daukan hukuncin sallah wannan shine abin da mafiya yawan malamai suka tafi akai na'am sai zamu zo ga wannan kauli na biyu na malamai shine kaulin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shine ba a yin alwala ba sharadi bane ga sujudar tilawa dan haka mutum ko ba shi da alwala idan ya karanta in yana karatun alqur'ani in yazo ayat sujada ne sujadar sa yace dalili saboda sujadar tilawa ba sallah bace sallah ma'anar sallah ita ce abinda ake budewa da kabbara a rufe ta da sallah kuma bil ijma ba ai sujudar tilawa sallah ane mata kabbara amma ba ai mata sallama ba wanda yace ane mata ana ce mata assalamu alaikum ita ko sallah ita ce ake mata haka tahlilu hat takbir tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sallah harama takabbara halaccen da ita sallama to sai yace ita ko sal ita ko sujudar tilawa ba hukunci ba wannan ne hukuncin ta ba kuma ya karfafa wannan da hadisin da yake cewa innama umirtu bil wudu'i idha qumtu ila as-sala an umarce ni da yin alwala ne kawai in tashi zan yi sallah dan haka aka ruwaito Abdullahi dan Umar yana karanta sujudar tilawa ba akan alwala ba yayi sujada kuma wannan shine mazhabar Bukhari ma dan Bukhari a cikin Sahih Bukhari abinda yake cewa ya kaba hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a Makka yayi sujada da yake da suratul Najm wa sajada ma'ahu al-muslimun wal mushrikun wal jinnu wal insu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada sai musulmi suka yi sujada tare da shi da mushrikai da aljanu da mutane gabaki daya sai suka ce maqsudin bukhari shine ya nuna cewa ba zai yiwu ba a ce musulmin nan gabaki dayan su sun zauna wajen tilawar nan da shirin da alwala da shirin cewa tunda ba a cikin sallah bane mushrikai ko dama ba su da alwala tunda ba sa yi amma sun yi sujada to za a iya kafa hujja da sujadar mushrikai to akwai wata latifa anan da take nuna fiqhun Bukhari Bukhari ya kafa hujja da wannan sujada ta mushrikai da nuna kan cewa wannan sujada karfaffiya ce saboda ta amfane su ba su mutu a cikin musulmi a cikin kafirci ba dan wanda bai shiga yayin sujadar ba shine ya mutu a cikin kafirci kamar da yazo a hadisin Ibn Mas'ud wannan hadisin Ibn Mas'ud ne a hadisin Ibn Abbas ne sai hada shi da hadisin Ibn Mas'ud da yace wani mutum tsoho bai yi sujadar ba na ganshi ya mutu kafiri to su kuma mafhumin wannan shine suka ce waɗanda mushrikan da basu da suka yi sujada tare da cewa ba su da alwala a lokacin sujada su ta amfane su dan albarkacinta Allah ya shirye su zuwa ga imani basu mutu kafirai ba tunda wanda bai sujada ba shine ya mutu kafiri saboda haka wannan shine mazhabar Bukhari da mazhabar Ibn Taymiyyah kuma aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar an ruwaito Ibn Umar a cikin yana tafiya sai ya sauka ya kama ruwa sai ya hau abin hawansa ya ci gaba yana tilawa alqur'ani in ya zo ga ayat sujada sai ya sujada haka tunda kaga bai sake alwala ba to wanda ya nuna kan cewa kenan ba sharadi bane sai kana da alwala zaka yi sujudu tilawa to ne mafi rinjaye a cikin wannan magana guda biyu ta malamai mutum ya duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innama umirtu bil wudu'i idha qum inda al-qiyami ila as-sala an umarce ni da yin alwala ne in na tashi yin sallah kuma ya tafi ya duba da yayi la'akari da cewa ita sajadar tilawa ba sallah bace, ba sallah bace, to wannan zai karfafa cewar ba wajibi ba sharadi bane sai kana da alwala zaka yi sujjadar tilawa. Amma fuskantar alqibla wannan sharadi ne, fuskantar alqibla sharadi ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qiblatukum ahya'an wa amwata, wannan qibla ita ce qiblarku a raye da kuma bayan kun mutu. Shi yasa kaga mamaci ake sanya shi fuskanci alqibla ake so, kuma idan mutum ya je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama gare shi ya fuskanci alqibla in zai yi addu'a, dan ita ce qibla mutu. Haka zalika idan mutum zai sujada, ba taba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ba yana kallon alqibla ba. Kuma yanzu mutum yana cikin karatun alqur'ani kaga ya kalli kudu yayi sujada, sai kace a wannan ko ba yahudi ya zama ne, ya kalli kudu, ya kalli wata qiblar daban. Saboda haka wannan sharadi ne, kamar yanda malamin mu ya rinjayar Sheikh Muhammad al-Muksar yace saboda hadisin qiblatukum ahya'an wa amwata. To haka zalika sitrul aura, sitrul aura shi ma waɗanda suke ganin cewa sallah ce sun ce sharadi ne, wanda suke ganin ko ba sallah bace sun ce ba sharadi bane. Sannan abu na biyu shine yin kabbara domin sujada. Idan sujadar tilawa a cikin sallah ce, mutlakan mutum zai yi kabbara, mutum zai yi kabbara yayin sujada da yayin da zai dago, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira an ruwaito cewa yana yin kabbara inda kulli hafdin wa raf'in, yayin da yake kowane sunkuye da kowane dagowa. To tunda kuma sunkuyo domin sujada sunkuyo ne zai kabbara, idan liman bai yi kabbara ba ba za a san yaushe ya kabbara ba, kuma ko da shi kadai yake sallah, to idan a wajen sallah ne fa zai yi kabbara lokacin sujada ko ba zai kabbara ba. Nan wajen kaulan na malamai, kuma abin nan a mazhabar Malik waɗansu malamai sun bashi zaɓi, sun ce ko ya kabbara ko kada ya kabbara, duk wanda yayi babu laifi in dai a wajen sallah ne, amma a cikin sallah sai yayi kabbara. Wal aula mutum yayi, tunda kabbara din ziyadar alkhairi ne, zikiri ne, wa fi kulli takbiratin sadaqa, a kowace kabbara kai kana da sadaka. Saboda haka mutum yayi kabbara koda a wajen sallah ne, wajen sujudut tilawa. Sannan dangane da abinda mutum zai faɗa, al asl annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fashtaghilu biddu'a, ruku'u ku girmama Allah, amma sujada ku shagaltu da yin addu'a. Wannan ya hada dukkan sujada, sawa'un ta sallah, sawa'un ta tilawa alqur'ani. Dan haka mutum sai yayi addu'a, da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da sabbihi isma rabbikal a'la yace ij'aluha fi sujudikum, da aka saukar da sabbihi isma rabbikal a'la kai tasbihi ga sunan ubangijinka mafi daukaka, sai yace ij'aluha fi sujudikum, ku sanya wannan ayar a cikin sujada. Saboda haka aka rubuta yana cewa subhana rabbiyal a'la a cikin sujada, yana cewa subhana rabbiyal a'la, saboda haka wannan duk yana daga cikin umumat da sujadar tilawa ta shiga a ciki. An ruwaito waɗansu addu'o'i da suke khas ga sujudun tilawa, wanda aka ruwaito ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam akai. Daga ciki akwai hadisin sujada wajhil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa qudratihi. An ruwaito wannan hadisin a cikin sunan Abi Dawud cewa wani mutum yayi sujada, ya karanta wannan a cikin sujada, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikrarin sa. Akwai kuma wani hadisi da'if wanda shi ma aka ruwaito cewa wani mutum ya karanta alqur'ani yana cikin mafarki, ya gani a mafarki cewa yana karatun alqur'ani, sai da yazo ayar sujada sai ya ga bishiya ta yi sujada, sai ya ji tana cewa Allahumma aktub li biha ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa inkari ba. Wannan hadisin yana da rauni amma saboda wanda suke ganin za a yi aiki da alhadisi da'if a cikin fada'ilul a'mal sun tafi akan yin aiki da shi kuma tunda babin sababin addu'a ne yana da kyau mutum yayi shi ya karanta ta a cikin sujadar tilawa idan kuma ya yi waɗansu addu'o'i din daban wannan bigiranta ne sujadar tilawa bigiranta in dai aka yi sujada to wajen da ya dace ka nemi addu'a ne to bayan sujudu tilawa akwai wata sujada daban da ake yi akwai sujudu shukur sujadar godiyar Allah idan wani labari ya zo maka na farin ciki sai kai sujada annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa an aka kawo masa labarin futuhat ya kasance yana yin sujada sayyidina ali radiyallahu anhu da aka kawo masa labarin an kashe al-mukhaddaji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alamar ƴan khawarij tare da shi ya kuma ce waɗanda duk suka yaki waɗannan mutane inda sun san ladan da Allah ya rubuta musu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sai su daina aiki ba to da sayyidina ali alamar cewar khawarij din aka yaka na gaskiyan ba na tawili ba shine ya zama to akwai abinan zu sadiyaini al-muhaddaji alamar su kenan to da aka kama shi aka kashe shi da aka kawo masa sayyidina ali gawarsa sai ya fadi yana sai ya sujada ga Allah don godiya cewa yana cikin cewa shine wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa za su samu wannan lada kuma ya ce yayin a aula ta'ifatain bil haqq bangaren da yafi dacewa da gaskiya a cikin bangarori biyu na musulmi shine za su yaki khawarij to sayyidina wannan kamar bishara ce ga sayyidina ali cewa ya shine wannan bangaren saboda haka sai ya sujada don godiya ga Allah imam malik yayi inkarin wannan sujadar saboda ya ce an ruwaito an yi futuhat na musulunci zamanin umar da zamanin abubakar ba a ruwaito kan cewa suna sujudu tilawa ba saboda haka ba a yi amma wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya kiyaye hujja ne akan wanda bai kiyaye ba akwai hadisai da athar daga sahabbai da suka tabbatar da yin sujudu shukri dan haka yin sujudu shukri yana da asali wani daga cikin sujadar da aka yi sabani za a yi ko ba za a yi ba shine yin sujada yayin azzalazil yayin girgizar kasa ko ganin wata aya ta Allah za a yi sujada tilawa ko za a yi sujada kamar yadda ake sujudu tilawa ita ce sujudul aya ko ba za a yi ba waɗansu malamai sun tafi akan cewa za a yi hatta a cikin mazhabar maliku akwai wanda suka tafi akan cewa ana sujada yayin da aka ga wata aya kamar girgizar kasa kamar irin kura din nan mai tasowa kaga gari ya zamanto baki kiran a cikin tsakiyar rana waɗansu guguwa haka waɗansu sun ce ana yin wannan ana yin sujada waɗansu kuma suka ce sallah ake yi kamar kiyasan akan sujudul kusuf to da wanne ne yafi dacewa a yi kiyasansa da salatul kusuf ko da sujudul tilawa sun fi kama da salatul kusuf ya fi kama da salatul kusuf dan haka aula maimakon a yi sujada lokacin zalazil ko lokacin ganin aya shine a yi sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilin da malamai suke kafawa na yin wannan sallar yayin da aka ga irin wannan ayar shine hadisin bilal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya zabura ya fuskanci sallah saboda haka yin sallah shine aula ba wato bisa yin sujada amma nan duk dama malam bai ambace su ba mun kawai ambace su ne domin yawanci waɗansu malamai sukan ambaci waɗannan matsaloli a wannan babi a cikin littafansu sai kuma sa dubar bayan sallah sai a ka amsa bayan kiran sallah za a kira sallah sai a yi ahsant akwai wannan matsalar lokaci shin sujudu tilawa yayin da mutum in aka ce hukuncin sallah ne to meye hukuncin yin ta bayan sallar la'asar kafin faduwar rana da bayan sallar asuba kafin hudowar rana idan hukuncin sallar nafila ne kaga zai zama to ba za a yi ba kenan to shi yasa a mazhabar malik yace mutum zai iya yin sujudul tilawa malam tasfarra shams ba'd al-asr malam tasfarra shams zai iya yi bayan sallar al-asr matsawar rana ba ta fasfas ba ta irin kusan faduwa din nan da kuma bayan sallar asuba matsawar rana ba ta yi wato matsawar gari bai haske ba rana tana gab da zata hudu amma bayan sallar asuba har gabanin hudowar rana dan lokaci mutum zai iya yin sujudul tilawa a bisa asalin malik nakan cewa ba a sallar nafila bayan sallar asuba to sai dai sai ya kayyade da kan cewar tunda ita sujudul tilawa ba ta kama da sallar ta kowane fuska ba dan haka ta saba da hukuncin nafila za a iya yin ta a lokacin karaha da yake shi malik yana ya sanya lokaci kashi biyu akwai wato lokacin da ba a sallar kashi biyu ne akwai lokacin da ba a sallar saboda karhanci shine bayan sallar asuba har zuwa rana tayi gab da fitowa da dan lokaci kana da kuma bayan sallar la'asar har zuwa rana tayi fasufati wato zuwa karshen muktarin sallar la'asar wannan lokacin lokacin karaha ne a wajen malik ba lokacin haramcin yin sallah bane amma daga zaran lokacin da rana take gab da fitowa din nan har zuwa fitowar ta to wannan lokacin lokacin haramcin yin sallar nafila ne haka lokacin rana da ta wuce ta kai kita tana gab da zata fadi din nan har lokacin da suke faduwa to wannan lokacin haramci ne a wajen malik to za a iya sujudul tilawa a wajen sa a lokacin karhanci banda a lokacin haramci an fahimta to amma a wajen sauran malamai masu ruko da cewa ana yin sallar nafila da watul asbab to su ba su kayyade ba a kowane lokaci za su sujudul tilawa su zira ce da ake yi saboda dalili saboda haka tunda saboda dalilin in akwai wannan dalilin nata in dalilin ya kullu sai a yi ta koda ku a lokacin haramci ne kamar yadda muka ce dangane da tahiyatul masjid na'am kike ta sun kuyo eh to a wajen inda Allah ta'ala yake cewa قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا تو يخرون سنا فادوا للأذقان غا أكن حبابنسو أنا نبغى أكن فسكو كنسو سجدا تو وين متن سياتاش نيسا نزي فادي بس سياتاش با كنا زونا ما انك سجدا بك فاد با كنا زونا انك سنكو يا كي سجدا بك فاد با saboda haka ba sai ka miƙe ba duk wanda yace in kana sujudul tilawa sai ka tashi tsaye sannan zaka fadi wannan bid'a ne ƴan hanafiya suna yin wannan ƴan hanafiya zaka ga suna yin wannan amma wannan bid'a ne babu asali ba ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya karanta ayar sujuda sai da ya tashi ya kabbara sannan ya fadi ya sujuda ba daga zama ake yi na'am بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wannan yace ina hukuncin wannan hadisin da yake cewa duk wanda ya bar sallar la'asar to aikin sa sun baci to wannan ya ba ya wannan bacin mutlaqan ne ko kuwa wanda baya yin ta akan lokaci ne ko wanda baya yin ta cikin jami'i ne wannan hadisin yana nuna wanda ya bar ta har lokacin ta ya fita dan munasa dan dalilin zuwan hadisin shine Buraidah bin al-Qusayb suna cikin yin sun je kasa Armania ana yaki ya zamanto kan cewar lokacin sallar la'asar yana nima ya fita sai yace ku tashi mi sallah domin babu labo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallar la'asar saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man fatat fu salatul asr faqad habita amalu wanda sallar la'asar ta kubce masa aikin sa ya baci ana nufin ka bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita wannan zai bata maka aikin ka to malamai sun yi kokari sun yi tawili wannan hadisin kan cewa ana nufin wanda ya halatta yin haka ne dan sun dauki bata aikin akan ka mafita daga cikin musulunci waɗansu kuma suka tafi akan cewa a zahirin sa yake kan cewar ukubar sa ne ukubar wannan aikin dai take da bata wato ayyukan mutum gabaki ɗaya kyawawan ayyuka kamar yadda yake a cikin ayyuka na gari akwai wanda zaka iya bata dukkan wato ya shafe dukkan zunubanka to kuma akwai ayyuka na sabo da zaka shafe dukkan ladanka dan haka bai kamata abin nan mutum ai wasa da sallar la'asar ba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa kuma ya dangana aka rawaito hadisin marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya raba sallar la'asar ka annama wutira ahluhu wa maluhu kamar mutum ne wanda yake aka zo a gabansa aka kwashi aka halaka iyalinsa aka kwace dukiyar sa yana gani musamman a cikin sallolin nan babu kamar sallar la'asar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku iya kiyaye sallah kafin faduwar rana da kuma kafin hudowar ta akan lokacin ta to ku yi saboda haka ba wai ana nufin wanda ya bar yin ta ne kwata kwata ba wanda ya bar ta ne har lokacin ta ya fita da gangan da gangan mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita dan haka a cikin kowane hali mutum yake kada ya bar sallar la'asar kada ya bar wata sallah lokacin ta ya fita musamman sallar la'asar ko baka da alwala ko baka da alwala kuma ya zamanto cewa ba zai yiwu ba kai sallar la'asar din sai ka je ka nema ba za ka iya taimama ba ba za ka iya alwala ba ko in za ka je kai taimama ko kai alwala lokacin zai fita sai kai sallar a haka wannan kowace sallah ce musamman kuma sallar la'asar wannan yace da Allah ya koya mana addu'ar da ake yi yayin da za a zauna saboda na wani ya ce min bismillah ake yi sai ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ni dai ban ga a cikin hadisai da suka zo na hadisai na wato azkarul yawmi wal laila irin malamai da suka rubuta littafai na zikirin safa da zikirin dare da rana irin su al-imam an-nasa'i da ibn siya da ibn sunni da sauran su duk ba wanda suka ban ga wani hadisi da aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ga zikiri da aka shar'anta ayi bayanin da mutum zai zauna ko yayin da mutum zai mike tsaye ban gaskiya ban sani ba sai dai kuma wanda ya sani dai ban gani ba a ba wai zancan a mutum wadansu suna cewa ba a samu riwaya wato wannan babin ibada kiyasi baya shiga ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bi shar'anta ba kada ka shar'anta shi ya shar'anta idan zai kwanta zai ce Allahumma bismika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu da sunanka ya Allah nake sanya gefen sassan jikina kuma da sunanka nake tashi to ra haga wannan yazo sai kai wannan amma wanda bai zo ba sai ka tafi akan albara'atul asliya shi asalin ibada at-tawqif sai wanda yazo ake yi ba kamar mu'amala bace asali zaka yi komai sai in an hana ka wajen mu'amala amma wajen ibada ba zaka yi komai ba sai in an ce kai shine bambanci tsakanin mu'amala da ibada a cikin mu'amala komai kai mutane suna kasuwancin su duk inda suke kasuwanci duk abin da aka ce na kasuwanci na ciniki ne kai sai in dalili ya tabbata akan cewa bai halatta ba kai yanzu kaga kamar rashin fahimta ne da wadansu suke ganin kan cewa wai dan an ci tsarin zabe abin da ke cikin demokradiya na zabe a ce wai kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin mu'amala ne, kuma babu wani abin da aka kayyade mana cewa ga yanda ake nada shugaba. Saboda haka asali babin sa babin halal ne, duk yanda aka ce za a yi ya halatta, sai in an zama an samu abin da yake bai haramta ba a ci. Zama babin sa babin mu'amala ne, ba kamar babin sallah bane akan cewa sai yanda aka ce ni, sai yanda aka ce mi, sai an ce gashi, sai an ce mi sannan za ni. Wannan a cikin ibada ne ake wannan. Al-aslu fil ibadat at-tawqif wal aslu fil ma'fi abin asali a cikin mu'amala at-tawqif, ka tsaya sai an ce kai. A cikin mu'amalat kuma komai halal ne sai idan haramcin sa ya bayyana. Sannan wannan tambayar sai ce ni ne a unguwarmu kullun sai mun ji karar harbin bindiga da daddare. Akwai ranar da asuba ana harbe, aka harbi wani a kafa ya dawo daga masallaci. Saboda haka mallam sai ni na daina fita sallar asuba, nake bin liman a gida, shin ya matsayin sallata? Kai daidai wajen rashin fita sallar asuba, saboda tsare rai wajibi ne, kuma idan ya zamanto kan cewa akwai garari ga rayuwa, a ruwan sama ma da ana yi, in ana ruwan sama Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma mai kiran sallah kada ka ce hayya ala salati ni sallu fi buyutikum, ku salla a gida, saboda ruwa zai maka duka, ballantana harshashi zai maka duka. An yi maka uzuri kan dukan ruwa ka zauna a gida, ballantana ruwan harshashi, a'a ba ce ka fita ba. To sai dai zaka iya bin liman a gida, yana bin liman a gida, akwai tafsil anan. Idan kana bin liman a gida saboda kana jin kira, kana jin aladan, kana jin muryar liman ko muryar ladan ba tare da last speaker ba, to wannan babu ishkali, zaka iya bi. Anas ibn Malik yakan bi sallah daga cikin gidansa, yakan bi sallar da ake a cikin masallaci da shi da mutanen gidansa, an ruwaito lokacin da yake Basra. Haka zalika sayyidina Umar, matan gidansa suna bin sallar masallaci daga gida. To wannan in kana ji kenan da kunnanka, kuma shi kansa liman din baya buƙatar last speaker. Idan kuma sai da last speaker zaka ji, to akwai tafsir. Idan ya zamanto cewa last speaker irin wanda daga an dauke wuta, wato zaka ga nan da nan inji ya tashi, ko akwai inverter wanda nan da nan wato dai lantarki ba zai yanke ba, to nan ma zaka iya. Idan kuwa ana cikin sallah aka ce sami Allahu liman hamida, sai ka ji dudun, baka san me ake yi ba, saboda an dauke wuta, kaga zai yiwu ka bi liman ko ba zai yiwu ba? Ba zai yiwu ba. To sharadin bin liman imkanul imkaniyatul ittiba, shine sharadin bin liman, yiwuwar ka bi shi, yiwuwar ka bi liman. Saboda haka mu in muka tabbaka wannan fikihun a waƙin mu na Najeriya da muke da Nefa, sai ka kan cewar kaga hukuncin zai bayyana, zai bambanta tsakanin hukuncin mutanen Najeriya da hukuncin wata ƙasa wanda ba su da Nefa. Hukuncin wata ƙasa wanda ba su da Nefa, in ana ji da last speaker an dauke wuta, an san cewa ba a dauke wuta, nadiri ne, wan nadir la hukuma lahu. Idan ya zama to nadiri ne ya dauke wuta, kaga wannan wato last speaker da rashin last speaker duk ɗaya ne. Amma in ya zama to kan cewar dauke wuta galibi ne, ko ba za a samu abin da zai mayyama wannan wutar ba, kaga ba zai yiwu abin liman ba. Saboda haka ya kamata ka bincika, idan ya zama to kan cewar kana da cikin wannan hali ne, to bai halatta ka bi liman daga gida ba, sai kai sallar ka kai kadai a gida, ko kai sallar ka tare da iyalinka. Na'am, ba sharadi bane sai sau ya sadu, ba sharadi bane ai bin liman imkaniyatul ittiba, imkaniyatul ittiba. Duk da yake waɗansu suna cewar wannan za a ba shi hukuncin al-munfarid khalf as-saf, mai sallah shi kadai a bayan sahu, amma ba mai sallah ba sallah yake shi kadai ba a bayan sahu, tunda shi bai shigo cikin masallaci ba, a waje yake. Illar kada mutum ya sallah shi kadai a bayan sahu shine akwai girman kai, saboda baya so shiga cikin mutane da kuma yanke sahun sallah din. Amma wanda yake sallah a cikin gida ba shi da wannan hukuncin. Sallar ta inganta, amma gaskiya sun saba. Sallar ta inganta amma sun saba, kuma ba za a ce suna da ladan da ake ba mu jam'i ba. Tunda ladan da ake ba mu jam'i wanda suke sallah a cikin jam'i, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira, shi ne da takun da ake zuwa masallaci, da zama a cikin masallaci ana jiran sallah, da wannan salatin da mala'iku suke ne wanda suke zama a cikin masallaci, su duk ba su da wannan. Mala'iku ba za su rinƙa musu salati ba, ko ba za a rubuta musu ladan takin su ba. tunda wannan muƙayyadi ne ga wanda suka zo suke salla a cikin masallaci amma kuma ba zai ba za a ce sallar su bata inganta ba saboda ingancin salla ga wanda yake salla a bayan liman zai yiwu ya bi sallar ko ba zai yiwu ba idan zai yiwu ya bi sallar shikenan sallar sa tayi wannan yace saboda wannan zafin da ake fama da shi muna kwanciya a tsakar gida tare da matata kuma mukan yi mu'amala da daren a tsakar gida daidai ne hakan ko kuwa eh babu idan ya zamanto kan cewar akwai sutura ne yanda zai zamanto kan cewar babu wani wanda yake tare da ku a wajen saboda baya daga cikin ladabin musulunci ya zamanto kan cewa da miji da mata ya zamanto kan cewa sun sadu a wajen da wani yake ji ko wani yake ganin su idan a wajen ya zamanto kan cewa ba wanda yake jin su ba wanda yake ganin su babu komai abubuwan da ake ruwaitowa na kan cewa mutum ya guji yin mu'amala tare da yin wato mu'amalar kwanciya tare da iyalinsa idan wato sararin samaniya sararin sama tana ganin sa akwai hadisai da ake rubuta ne irin karatun mata duk bashi da asali wannan bashi da asali a cikin addini annabi sallallahu alaihi na'am wannan duk wannan duk ya yanda zai sauƙaƙa wannan babu wani babu dalili akan cewar sharadi ne sai sun rurrufe jikin su sharadi ne su rurrufe abin nan abinda dai ake sanya shine kada ya zamanto a wajen da yake wani zai gansu ko zai ce su a karatun baya an faɗi falalar zama a wurin da mutum yayi sallar asuba cewa za a bawa mutum ladan hajji da umra cikakku to ya samu ya zauna a kira shi al to in ya samu ya zauna a kira shi alhaji koda bai je Makka da Madina ba ya soke farallin sa amma tambayar farko ta a kira shi alhaji wannan tambayar ba ta da alaka da fikihu saboda eh yauwa ai shine ba ta da alaka da fikihu cewa a kira mutum alhaji wannan al'ada ne eh al'ada ne da ake kiran mutum alhaji cewa ya je hajji eh wato shi saboda ai akwai albarka ne a cikin alhaji akwai hadisi wanda suke sun zo amma gaskiya basu inganta ba akwai hadisin Allahumma ighfir lil hajji wa laman istaghfara lahu al hajj Allah ka jikan alhaji da wanda alhaji ya nema masa gafara saboda ka wallahi diru wannan ne ya sanya wannan al'ada sunan alhaji din yazo cikin kasar mu ake ce ma alhaji alhaj ba mai yin aikin hajji abinda ake nufi kenan eh mai yin aikin hajji wanda yake yin aikin hajji ko yayi niyyar yin aikin hajji din eh amma wanda ya riga ya gama ba za a ce masa alhaji ba to amma kajan aka ce wanda alhaji ya nema masa gafara to kenan wanda yawanci kaga akan yi al'ada akan yi dabi'ar mutane idan alhaji ya dawo sai a zo a ce yayi mutane addu'a saboda irin waɗannan hadisai da ake ruwaitowa hadisai ne an ruwa abin nan zaka asalin basu inganta ba hadisi wannan hadisin bai inganta ba amma yawanci za ka ga da yawa daga cikin abubuwan da zaka samu a cikin al'ummar mu zaka samu madogarar su yana daga cikin abubuwa da suke sun zo na nusus sai dai kuma sun inganta ko basu inganta ba wani abu ne daban amma janibi na biyu na tambayar da yake cewa shin ya soke farallin sa wannan bai soke farallin sa ba bai soke farallin sa ba dan bai yi hajji ba lada daban kuma wato soke farali daban dan ka samu ladan aikin hajji da aikin umra bai nuna kan cewa kai aikin hajji da aikin umra hakikatan ba wannan farilla bashin Allah yana nan akan ka amma wannan ku falala ce kyauta ce da Allah yake yi ba kai hajji da umra din bai dauki ladan hajji da umra ya baka wannan sai Allah shi wannan kyauta ce yake bayarwa ba kai din ba ya baka amma bai nuna kan cewa shi kuma haƙƙin sa da ya rubuta masa da ya rubuta a kanka ba kai yi shi ba ya zama to kuma kan cewa wannan ya wadatar a'a ko shi ka samu hali dole sai kai wannan aikin hajjin naka yauwa sai wannan dan Allah muna to wannan yace wai da Allah muna bara a dawo mana da darasin sira domin muna fa'idanta to mushkilan saboda ranakun ne lokacin ne babu su in Allah babu ranakun ne in Allah ya sa aka samu rarar lokaci ƙarin lokaci insha Allah yanzu da kwana uku ne kwana biyu ne nake samu na darasi din da izziya da tafsir sai ranar juma'a muwatta to kuma ranar juma'a da magariba kuma akwai karatun bayan abin nan akwai karatun alqur'ani sannan kuma da Malam Abdul Qadir yana yi shi ma kuma tafiya ce ta sanya shi insha Allah ya kusan dawowa in ya dawo zai ci gaba da karatun sira din insha Allah akwai wani wanda da yake yana son yi na'am mai tambayar sa na'am sujudu shukr a waɗanda suka ce ai sujudu shukr sun ce ita ba ta buƙatar alwala domin a saboda ana yinta ne saboda sabab sabab din shine an baka an kawo maka labari ana kawo maka wani ana kawo maka labari da yake da ya cancanci ka nemi kai godiya ga Allah dan haka sai kai sujada shi Imam Malik yayi inkarin ta dama shine yake inganta wajen sharadin yin alwala a sauran malamai da suka tafi akan sujudu shukr jumhur sauran malamai Shafi'iyya da Hanabila da suka tafi akan ayi akan yin sujudu shukr su suna da kaulana a cikin mazhaban su abinda wadansu malamai suka rinjayar daga ciki Sheikh Al-Uthaymeen cikin malaman su da kuma malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar shine kan cewa sujudu shukr ba a sharadanta yin alwala a ciki saboda shi abu ne wanda ake yin sa yayin da aka kawo maka wannan ana kawo maka wannan labarin lokacin ne kake faduwa kai sujada din kamar yadda aka ruwaito daga aka ruwaito daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh suka ce wa ta sanya sujudu shukr gaskiya wannan hikili ne wai tim din tim din yan kwallo in sun ci wasa sai su fada su sujudu shukr wannan izgini da Allah asali shi wannan wasan mai hukuncin sa dan ka samu nasara a cikin wannan wasan zaka ce ni'ima ce wannan da ci cancanci kai godiya ga Allah a ciki ai godiya ka ga Allah Allah ya maka abuwa baka shiga wannan al'amari ba shine godiya ga Allah da zaka yi eh da suke yin wannan abu ba to koyi da kirista ku shine asali koyi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akan koyi da ahlul kitab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين